Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa tare da mu. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na yammacin yau Litinin 28 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Hafiz da kanin labaran.
Are zuwa yau Litinin din nan ba san ko jakadan Faransa da Niger ya bar kasar ta Afirka ba, kamar yadda sabbin shugabannin kasar suka umarce shi da yayi. Rasha ta tuhumi wani tsohon ma'aikacin karamin ofishin jakadancin Amurka da zargin leken asiri. Babban sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira da a samar da hanyar sasanta duk wata takaddama cikin lumana da gaskiya ga duk wani kalubale da ke tattare da sai hancin zaben shugaban kasar Zimbabwe.
To, kanin labaran duniyan kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa ana dada samun karin yan kungiyar Boko Haram da suke mika wuyarsu, lamarin da rundunar sojin haɗin gwiwar kasashen Tekin Chad ke cewa
wata manuniya ce kuma da take nuna cewa wannan rikici da rashin tsaro da ake fama da shi a wannan yanki na Tekin Chad hakika ya kusa zuwa ƙarshe.
Sannan za ku ji mahangar masana a game da rahoton Majalisar Dinkin Duniya na kan yadda yan ta'adda, wato ayyukan yan ta'adda da yake dada ta'azzara a yankin Sahel tun bayan juyin mulkin Niger.
An bayan juyin mulkin da aka yi Niger, kuma hadakar da aka gani bayan mutuwar ita G5 Sahel, da kuma ita malin da Burkina sun kawo su kayayyakin su sun girke a jamhuriyar Niger, saboda Niger ita ta yi kusa da arewacin kasar inda yake fama da wannan matsaloli.
To, muna dauke da karin bayani a cikin shirin. Sannan za mu kawo muku rahoto a game da yadda waɗanda aka nada su kula da al'amuran jihohi a ƙarƙashin sojin juyin mulkin Niger suke ƙoƙarin ganawa da al'umma domin samun makamar aiki. Kamar yadda muka saba a ranar irin ta yau Litinin, za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Babangida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a sake gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Rezia ya Litinin din nan ba san ko jakadan Faransa da Niger ya bar kasar ta Afirka ba, kamar yadda sabbin shugabannin kasar suka umarce shi da yayi. Ranar Juma'a da ta gabata, ma'aikatar harkokin wajen Niger ta ce Sylvain Ité yana da sauyi 48 ya bar kasar. Hukumomin kasar sun ba shi wa'adin ne bayan da Ité ya ki amincewa da gana da shugabannin da suka yi juyin mulki a watan da ya wuce, waɗanda suka hambara da shugaba Muhammad Bazoum. Sojojin dai suna tsare da shugaban kasar da iyalansa a fadar shugaban kasar tun ranar 26 ga watan Yuli. Niger ta kasance ɗaya daga cikin kasashen da Faransa ta raina a zamanin mulkin mallaka, tana kuma da sojoji 1,500 a kasar waɗanda ke taimakawa wajen yaƙi da masu ikirarin jihadi. Dubban 'yan Niger ne suka fito kan titunan Yamai, babban birnin kasar, a jiya Lahadi don nuna goyon bayansu ga jami'an soja da suka hambara da Bazoum. Faransa bata amince da sabbin shugabannin Niger ba, tana mai cewa gwamnatin Bazoum ita ce kadai halastacciyar hukuma a Niger. Hukumar tsaro ta FSB ta kasar Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa an tuhumi wani tsohon ma'aikacin karamin ofishin jakadancin Amurka da ke Vladivostok kan zargin tattara bayanai kan yakin Ukraine da zanga-zangar da aka yi a Rasha a madadin Amurka. Sanarwar da hukumar FSB ta fitar ta zargi Robert Chernov da tattara bayanai tun daga watan Satumba 2022, ciki har da shirin tilastawa jama'a su shiga aikin soja a Rasha. A watan Mayun da ya wuce, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi allawa da rahoton kama Chernov da aka yi, tana mai cewa zargin da ake masa ba shi da tushe. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa Chernov ya yi aiki a ƙaramin ofishin na fiye da shekaru 25 kafin wata hukuma a waje da ke yi wa ofishin jakadancin Amurka aiki da ke birnin Moscow ta ɗauke shi aiki. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An shiga yini na huɗu a yau Litinin a ce gaba da zanga-zanga.
Dan ba da jimawa ba Hafiz, zai dawo ya karanto mana sauran labaran duniyan, amma kafin nan ga rahotonmu na farko. Gamayyar rundunar sojojin haɗin gwiwa na ƙasashen yankin Tekin Chad da suka kunshi ƙasar Niger, Kamaru, Chad da Najeriya, waɗanda ake kira Multinational Joint Task Force MNJTF sun miƙa wasu tubabbun ƴaƴan Boko Haram su 46 ga hukumomi a ƙasar Chadin. Rahoton wakilin muryar Amurka a Maiduguri Haruna Dauda biyu.
Kamar rundunar sojojin nan na kasashe guda hudu da suka hada da Niger da Chadi da Kamaru da kuma Najeriya sun miƙa wasu tubabbun yayan kungiyar Boko Haram guda 46 ga hukumomi a kasar Chadin. Mai magana da yawun sojojin da ake kira National Joint Task Force wato Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi ya shaida mana labarin cewa an miƙa waɗannan mutane tare da iyalansu sakamakon ajiye makamansu da suka yi suka kuma miƙa kansu ga hukumomi, wanda hakan ke nuna irin nasarori da suke samu game da cigaba da yaki ƴaƴan kungiyar Boko Haram din. Lieutenant Colonel Abdullahi ya kuma kira da sojojin ƴaƴan kungiyar Boko Haram din da hakan ke daji da cewa sun miƙa kansu da kansu kana lokaci ya kure masu don ko ba daidai ko ba jima za su ci musu a duk inda suke, kuma suna ganin yadda ake tafiyar da wanda suke miƙa kansu da kansu ba tare da cin wani zarafi ba. Lieutenant Colonel Abdullahi ya ci gaba da bayani yana mai cewa
kasashe hudu da suke da makwabtaka da tafkin Chadi wato Multinational Joint Task Force na ci gaba da amfani da matakai daban-daban don kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da rashin tsaro a wannan yanki na tafkin Chadi, ta inda injina ta miƙa mutane 46 wanda suka kunshi mayaka har da kuma iyalinsu.
Lieutenant Colonel Abdullahi ya ce an miƙa waɗannan tubabbun mayakan Boko Haram ɗin tare da kayan abincinsu da kuma sauran kayan masarufi kamar yadda dai kamata.
An miƙa mayakan da kayan tallafi na abinci da sauran masarufi ga hukumomin Chadi don hukumomi su ci gaba da duba da kuma gyara tunaninsu. Kwamandan sashi na biyun ya yi kira ga sauran Boko Haram da suke babboye a yankunan kasashen nan guda hudu da su ci gaba da fitowa don miƙa wuya domin shugaban kasashen da kuma inganta rayuwarsu. Kuma ya yi kira ga shugabannin al'umma da su ci gaba da wayar da kan jama'a da nuna musu illar ɗaukan makamai don magance matsalolin da suke tasowa. Wannan ƙaruwa na miƙa wuya da muke ci gaba da samu daga ɓangarorin wannan runduna na ƙasashe guda hudu wani babban abin ƙarfafa gwiwa ne da kuma wata manuniya ce kuma da take nuna cewa wannan rikici da rashin tsaro da ake fama da shi a wannan yanki na tafkin Chadi hakika ya kusa zuwa ƙarshe.
Mai magana da yawun rundunar sojojin Najeriya na Multinational Joint Task Force kenan wato Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi daga garin Jamaina ƙasar Chadi ke bayani game da wannan mutane tubabbun ƴaƴan kungiyar Boko Haram da suka miƙa kansu da kansu su 46 da kuma aka miƙa su ga hukumomi a ƙasar Chadin. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda biyu, ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga Hafiz ya dawo da ƙarashen labaran duniya.
An shiga yini na hudu a yau Litinin a ce gaba da zanga-zangar nuna adawa da hawa farashin wutar lantarki da ake yi a Pakistan, yayin da wani faifan bidiyo na talabijin ya nuna wasu fusatattun 'yan kasar suna kona takardun biyan kudin wutar lantarki da aka aiko musu. Ma'aikatar samar da wutar lantarki a arewa maso yammacin lardin Khyber Pakhtunkhwa ta buƙaci 'yan sanda da samar da tsaro ga ma'aikatanta da kuma tashoshin wutar sakamakon barazanar hare-hare daga masu zanga-zangar. A wani mataki na kare lafiyar ma'aikatanta, hukumar wutar lantarkin ta umarci ma'aikatanta da su cire lambobin mota daga jikin motocinsu da ke nuna alamar kamfanin. Zanga-zangar dai ta ɓarke ne a ranar Juma'ar da ta wuce, ta kuma bazu zuwa garuruwa da dama da suka hada da Karachi, Lahore, Peshawar, Multan, Rawalpindi da Islamabad. Daga ƙarshe, sakatariyar kasuwancin Amurka Gina Raimondo ta faɗa wa takwaranta na ƙasar Sin a yau Litinin yayin wani taro a birnin Beijing cewa gwamnatin Biden na neman kyakkyawar gogayya da ƙasar Sin, kuma tattalin arzikin ƙasar Sin da ke ci gaba da bunƙasa yana taka rawa ga muradin ƙasashen biyu. Raimondo ta shaida wa ministan kasuwanci na ƙasar Sin Wang Wentao cewa yana da muhimmanci Amurka da Sin su kula dangantakar tattalin arziki mai ɗorewa. Wento ya ƙara da cewa na kuduri aniyar bunƙasa harkar kasuwanci da zuba hannayen jari waɗanda duka za su amfane mu baki ɗaya. Wanga ya kuma jaddada cewa dangantakar tattalin arzikin Amurka da Sin na da muhimmanci ba ga ƙasashen biyu kaɗai ba, har ma da sauran ƙasashen duniya. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma zamu mai da hankali akan sauran rahotannin mu. Wani rahoto da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ƙarshen makon jiya ya ayyana cewa kungiyar IS ta yi nasarar ninka yankin da take da iko da shi a ƙasar Mali sau biyu a tsawon shekara ɗaya, lamarin da ke bayyana girman mamayar da ƙasar Mali take fuskanta daga ƙungiyoyin ta'addanci. Dalilin da ya sa masana sha'anin tsaro suka fara jan hankalin mahukunta da ƙasashen, wato a ƙasashen Sahel, kan buƙatar samun haɗin kai. Kazalika, wannan al'amari manuniya ce ga sojojin juyin mulkin Nijar su yi ƙoƙarin warware cikin da ke tsakaninsu da Faransa cikin lumana, kamar yadda mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdulrahman Al-Qasim ya bayyana a hirar shi da Suleimani Barma.
Tunda dama ita Malin Kachokam tsaronta ya zama hannun su ko ƙasashen nan suke wanda ke aiki bisa bangaren arewa ko kuma bangaren su sojojin na yan banga da ke kama, ina ga yana daya daga cikin abin da ya sa raunin akai saurin ganin shi, kuma da matsaloli wanda ke da kwai na cikin gida wanda suke da na aiki da yarjejeniya ta birnin Algiers wanda suka yi tare da yan tawaye bugaje, don ku ina ga wannan abubuwan sun taimaka kwarai.
Wannan na nufin kamar a halin yanzu kungiyar ta IS na ƙara dannawa zuwa kudancin ƙasar ta Mali ne daga arewa.
Ita IS ta yi karkata kwarai bisa kamar ta yo arewai da kuma abin da ya kai iyaka da jamhuriyar Nijar, amma ita waccan kungiya guda ta Jinim ita ta yi dannawa kwarai, ta yi ɗauka falfajiyar hidaye kwarai abin da ya danna ya yi kudu.
Kuma ana kwatanta cewar kamar hukumomin Mali nan tun bayan juyin mulkin da aka yi suna samun nasarori sakamakon saurara matakai da suka yi samar da kayan yaƙi da dai ƙara baiwa dakarun ƙasar horo.
Kasan yaƙi di irin da za a samun kayan yaƙi, in dai babu soji ƙasa a wurin da ya kamata ya kasance, ko da halbawa za ku yi daga nesa to ya kamata a ce akwai soji ƙasa, to yana ga wannan matsala ita ce. Amma yanzu watakila abubuwan da ke iya canzawa bayan juyin mulkin da aka yi Niger, kuma haɗakar da aka gani bayan mutuwar ita G5 Sahel da kuma ita Malin da Burkina sun kawo su kayayyakinsu sun girke a jamhuriyar Nijar, saboda Nijar ita ta yi kusa da arewacin ƙasar inda yake fama da wannan matsaloli, to watakila zai ba Malin dama ta riƙa yin operation daga cikin Nijar, kuma su riƙa yin operation ta haɗin gwiwa tsakanin ita Nijar inda Burkina, saboda can baya wasu abubuwa ne wanda ba a yi ba.
Gashi kuma ana wani lokaci na tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen nan na Sahel da ƙasashen da suka girke sojoji da suna yaƙi da ta'addanci.
Babban magana ita ce ita dai horon shi ba za ta bar Nijar ba dan Allah da Annabi, kuma duk yanda za ta yi na tanade ta bar makumyan nan da hauka sai ta yi shi, saboda na ɗaya ta ji zahin abin da ya faru Nijar bata gaza washi ba, kuma bata so ba ya faru, kuma magana a tambaye ta ta yi ta juya baya ta bar uranium sojojinta da ta kawo ta girke cikin yankin a ce kawai yau duka wannan abu ya ƙare, wani abu ne wanda sai an zira ido kware, kuma dole mutane sun yi taka tsantsan kar su ba faran shi damar ta shiga yaƙi da Niger.
Mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdulrahman Al-Qasim kenan a tattaunawar shi da Suleimani Barma. Sai kuma rahotonmu na gaba. Hukumomin mulkin soja har yanzu daga Nijar din, hukumomin mulkin soja da aka nada a jamhuriyar Nijar domin jagorancin al'amuran jihohi sun so mu ganawa da rukuni daban-daban na al'umma a wani mataki na ci gaba da tafiyar da al'amuran kasar tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a watan Yuni da ya gabata. Ga rahoton Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni.
Hukumomin mulkin soja a matakai na ƙasa da na jahohi na ci gaba da ganawa da 'yan ƙasar ɗauko daga ƙungiyoyi na ma'aikata da na mata da na matasa da na manoma da makiyaya da na gajiyayyu da na 'yan makaranta da na malumai da uwayen ƙasa tun daga hakimai zuwa sarakunan gargajiya da na mazamna jamhuriyar Nijar baki ɗaya da na ƙungiyoyi masu ayyukan raya karkara da kawo taimako ga gwamnati ta hanyar masu hannu da shuni cewa ONG da Buruje don motsa su game da ayyukan gina ƙasa tare da jingine aƙida ta siyasa kamar yadda gwamnan jihar Tawa Kanal Manjo Umaru Tawaye yake cewa a wurin irin wannan taro a babban birnin jihar Tawa.
Akwai ma waɗanda ke sensibiliza suke ci haka a tawurin aiki ga aima ikon annan biyayya a tawurin aiki. To, shi iko. Iko ba mai bada sai Allah shi ke amshewa ya ba wanda ya ga dama bai san bai kowa wanda Allah ya kawo da iko a bishi in ku yi abin da kuna da dama wanda kuke bi bayan shi.
Sai dai irin wannan bijirewa ce ta kunno kai a kwanakin baya a cikin kungiyar malaman boko karatu mai zurfi inda kungiyar ta kece gida biyu waɗansu na goyon bayan juyin mulki yayin da waɗansu ke cewa suna ci gaba da biyayya ga hambarar gwamnati abinda ya sa sojan korar waɗansu membobin kungiyar da ke rike da waɗansu mukwammai da ake zargin yi wa mulkin soja zagon ƙasa. Na tambayi Alhassan Abubakar memba na kungiyar ma'aikata ta CNT shin wannan ba matsala ce ta cikin gida ba?
Ga waɗanda suka san yadda abin yake ciki za su iya danganta ta da kamar lamari ne na cikin gida. Ya kamata mutane su tuna waɗannan mutanen suna cikin waɗanda suke ruwa sosai cikin jagorancin mulki wanga da ya shuɗe. Musamman ma yanzu ka gani ana cikin wani lokaci na Niger inda ake da buƙatar haɗin kai inda duk wata barka da take tsakanin ma 'yan ƙasa ko tsakanin waye da waye to ya kamata a boyar da ita domin a tunkari abin da ke gaba gare mu.
Shi ko Malam Muhammad Salisu Lawali malamin jami'a na jihar Tawa cewa yayi ba a yi wa gwamnati hito na hito.
Ba a yi ma hukuma hito na hito, wannan ganganci ne a nawa ra'ayi. Kana da mukami na gwamnati kuma wani gwamnati ya zo ya amshe wannan iko, kai zo kana mai hito na hito idan ka ga akwai matsala. Wannan soji in suka tashi yin danniya akwai mai hana su yi danniya? Abin da mutane suka saba yi ne suke so a ci gaba da yi kuma wannan ne soji ba za su yarda ba. A yanzu zan canza nake ma sai an ma sake dawowa wannan ministan da an sai masa fili dan akwai matsaloli nan tushe tushe yanzu ne za mu samu intin kanmu.
A cewar Alhaji Asumana Abarshi mai shiga tsakani a mataki na jaha, ɗan ƙasa ya kamata su yi hattara da saka siyasa a cikin ayyukan gwamnati ko na ci gaban ƙasa.
Lalle siyasa ta kawo ka amma aikin ƙasa na kai, tunda wata mutu ba siyasa ta zaka biyan ka ba ƙasa ce za ta biyan ka. To mu hidda riga siyasa mu aji yanzu mu sa rigar Niger mu sa rigar ƙasa mu san Niger ce za mu yi wa aiki. In lokacin da komai ya kwanta hankalin mutane ya kwanta akwai mu siyasa ya so kuwa shi kama siyasa.
'Yan ƙasar dai na jamhuriyar Niger na ci gaba da yin juriya game da halin da ƙasar take ciki na maci daga ƙungiyoyin duniya da na ƙasashe musamman ƙasashe na ECOWAS. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Masu sauraro kada a sha'afa shirin rana ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Sannan kuma a koyaushe ake so za a iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku jama'a kiranmu nake bisa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji tattaunawar da muka yi da Professor Idris Bukaji, babban sakatare a hukumar kula da makarantun polytechnic da sauran makarantu na kimiyya da fasaha a Najeriya, dangane da wani mataki ko shiri da hukumar ta bullo da shi na ba da dama ga masu rike da takardar shaidar HND samun takardun jami'a wato digiri na farko, tare da haɗin gwiwar wasu jami'o'i na ƙasashen ƙetare, jami'o'in da kuma Professor ƙasa ya bayyana cewa suna gaba matuƙa ga dukkan jami'o'in da ke Najeriya. Daukan wannan mataki dai kamar da Professor Idris Bugaji ya bayyana mani shine ganin yadda ake ci gaba da nuna wariya ga masu rike da takardar shaidar HND da takwarorinsu masu rike da takardar shaidar digirin farko a makarantu da sauran guraren aiki a Najeriya. To da farko dai na tambayi Professor Idris Bugaji dalilin da yasa hukumar MBTE ta bullo da wannan tsari.
Wato wannan a takaice mun fito da shi ne domin a ba masu wannan babban kwali na HND dama, babban diploma dama, su samu ƙarin ci gaba ga waɗanda suke son su ɗauki layi na koyarwa ko binciken ko irinsa. Wato sau da yawa idan mai HND ya zo yake zai karatu na master ko na doctorate ko irin wannan, jami'o'inmu da yawa suna hana su wannan damar, sai a ce sai sun je sun yi wata postgraduate diploma, kannan su je su master, kannan su je su PhD. To kuma in sun gama wannan duka suka dawo za su je jami'a su karanta, sai sai a ce wai kuma to ina degree ɗinku na farko. Wato wani tsari ne wanda an kawo shi domin dai wannan wato takarda ta HND wato a takurata a dakatar da ita a wani mataki. To shi yasa muka ce to dole mu samu hanya wadda za a ba su dama su ma su je su ƙaro digirorin da ake yi ga masu sha'awa, ba kowa ba. To dalilin wannan kenan muka ce muka samu jami'o'i a ƙasashen waje, don jami'o'in Najeriya tunaninsu ɗan gajeri ne, ba sa da wannan zurfin tunanin kamar na waje. Mun samu jami'o'i wanda suka fi su ranking a duniya, su muka samu muka shigo da su a wannan tsari, da aka fitar da wani software. Duk abubuwan da muke karantawa na HND an saka shi a cikin wannan software, saboda haka duk jami'a da kake son ta ɗauki mai HND sai a ɗauko me ake karantarwa a BSc a can degree kenan, sai a kwatanta shi. To ɗan abin da ya rage bai yi da kaiwa ba, shi za a karantar da shi tsananin shekara guda sai an gama an ba shi degree ɗinsa, ga HND ga degree, ya san wucewa ya je ya master, daga nan ya PhD, kannan ya dawo ya ci gaba da karantarwa a polytechnic namu, mai son ma komawa jami'a ya koma jami'a. An ba su dama da faraga su shiga da inda suke so, ba mu san a sa musu tarzaki. Wannan an sha gwagwarmaya shekara da shekaru an kasa samun mafita, shi ne MBTE ta fitar da wannan tsari domin masu HND su samu faraga, su samu damar shakatawa wajen fannin karatu.
To kaman waɗannan jami'o'i da ka bayyana su kaman waɗanne irin jami'o'i ne?
Akwai wasu jami'o'i a Faransa, akwai wasu a Turai, akwai wasu a America, akwai wasu a Asia, amma mun tabbatar suna da abin da ake ce ma ranking, suna da ranking babba, ba ƴan kuciku ba ba. Ranking din su ma ya dukkan jami'an da wato suna cikin top 1000 nan a Najeriya, dubu na farko nan a Najeriya, ba jami'a da ta haye zuwa dubu na farko a duniya duka. Saboda haka sanannun jami'o'i ne, ƙwararru ne, amma karatun za a yi shi online.
Yawwa, zan ce karatun na gida kenan za a yi?
Yawwa, suna zaman su nan Najeriya, ta yanar gizo za a turo musu abubuwan da za su karanta, da za su yi nazari, a turo musu kwaswa, a turo musu cikakken bayani akan waɗannan fannoni, su yi nazari su yi karatunsu. Ranar jaraba za a tsara yadda za su yi jarabawa, su yi jaraba a yi makin a can, idan sun ci a ba su kwalinsu na BSc. Idan suna buƙatar shiga laboratory, akwai shiri da muka yi da manyan polytechnics kamar na Yaba, Kaduna da Bauchi, za su zo su shiga laboratory su yi ɗan abin da ya rage, ba waɗanda za su ma shiga laboratory ɗan ƙalilan ne, sai idan wannan credit marking ya nuna cewa sai an shiga laboratory. So abu ne wanda za a gabatar da shi daga nan gida, ba sai an je kasashen waje ba.
To wannan tsari da kuka bullo da shi ya nuna gwamnatin tarayya ta amince da shi kenan?
Ai, doka ta ba mu hurumi a matsayinmu na masu kula da fannin HND.
Haka.
Duk abin da zai kawo ci gaba ga wannan tsari na TVET, mu fitar da shi. Shekaru biyu da suka wuce, mun rubuta takarda zuwa ga ministan ilimi, muka ce ya ba NUC dama su yi nazarin abin da muka fitar, a ba ma wasu polytechnic ba duka ba na Najeriya damar yin master in technology. Ma'ana wanda ya HND sai dawo polytechnic ya shekara biyu, ba ma sai shekara ɗaya, muka ce shekara biyu ya yi master in technology. Aka kai ruwa rana a je a dawo, ba abin da NUC ta ce, ba abin da ministry suka ce, sai dai suka ba abin hangi wato a ratayi. Dalilinsu kuma wani shi ne wai ai degree sanar ke ba da shi, kuma wani su sai dai ce academic board na polytechnic ya kai matsayin senate na jami'a. A da wannan gajeren tunani ne, shi ya sa muka ga hanya ta ɗaya da za mu nuna ma duniya cewa KND dinmu karɓaɓɓu ne a duniya, shi ne mu fitar musu da wannan tsari su je su yi wannan karatu. A hankali jami'o'in Najeriya za su biyo su ce su ma a shigar da su, to in su suka kawo kansu sai mu shigar da su, amma in mun je muna roƙonsu ba za su taɓa yadda ba.
To kaman wasu ƙasashe kaman Ingila na san da suna da polytechnic amma suka rikide zuwa jami'o'i, ba ganin kaman watakila shi ne mafita? To ma sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai ni mako na gaba za ku ji ƙarshen tattaunawar da muka yi da Professor Idris Bugaji, babban sakatare a hukumar kula da ilimin kimiyya da fasaha na MBTE, tare kuma da jin ra'ayin wasu ɗalibai masu riƙe da shaidar karatun ta HND domin jin yadda suka ji game da wannan mataki da hukumar ta MBTE ta bullo da shi. A madadin Professor Idris Bugaji da babban jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Lagos Crash, naku Babangiji Prince ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
A dukangar daba kan ji marar ilimi abun rainawa.
A kai da Babangida Jibril, da wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na gaba, wato kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta saƙon email.
To bari mu fara da saƙon Abubakar Yahaya Lakwaja da Balaniya Shilakwaja daga jihar Kogin Najeriya, waɗanda suka ce salamu alaikum muryar Amurka. Muna so ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummar sarkin noma, musamman matasa da su tashi haikan wajen kare mahallansu daga barazanar ambaliyar ruwa wadda ke zuwa musu a duk shekara ba zato ba tsammani. Da fatan kiranmu zai isa ga waɗanda muka yi domin su tare da ɗaukar matakan kariya. Sai saƙon Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa, wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa, da fatan kowa yana lafiya. Ni kukana a yau akan tsadar rayuwa ne a ƙasarmu Nijar da Najeriya. Gaskiya talakawan ƙasarmu na cikin matsalar tsadar rayuwa. Komi na kasuwa an ƙara kuɗi, kama daga shinkafa, mai da fulawa zuwa sukari duk sun ƙara kuɗi. To amma komi ya zafi maganinsa Allah.
To a gaida Mahmud Lalo, wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Farisiya ya wuli kinin din nan ba a san ko jakadan Faransa na Nijar ya bar kasar ta Afirka ba, kamar yadda sabbin shugabannin kasar suka umarce shi da yayi. Ranar Juma'a da ta gabata, ma'aikatar harkokin wajen Nijar ta ce Sylvain Ité yana da sauyi 48 ya bar kasar. Umar kasar sun ba shi wa'adin ne bayan da Ité ya ki amincewa da gana da shugabannin da suka yi juyin mulki a watan da ya wuce, waɗanda suka hanbar da shugaba Muhammad Bazoum. Sojojin dai suna tsare da shugaban kasar da iyalansa a fadar shugaban kasar tun ranar 26 ga watan Yuli. Hukumar tsaro ta FSB ta kasar Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa an tuhumi wani tsohon ma'aikacin ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke Vladivostok kan zargin tattara bayanai kan yakin Ukraine da zanga-zangar da aka yi a Rasha a madadin Amurka. Sanarwar da hukumar FSB ta fitar ta zargi Robert Chernov da tattara bayanai tun daga watan Satumba 2022, shi har da shirin tilastawa jama'a su shiga aikin soja a Rasha. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da a samar da hanyar sasanta duk wata takaddama cikin lumana da gaskiya ga duk wani kalubale da ke tattare da sayi hancin zaben shugaban kasar Zimbabwe, da ya nuna Emmerson Mnangagwa ya lashe wani sabon wa'adi. Hukumar zaben kasar Zimbabwe ta faɗa jiya Asabar cewa shugaba Emmerson Mnangagwa, mai shekaru 80 da haihuwa, ya samu kusan kashi 53 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da Nelson Chamisa, mai shekaru 45 da haihuwa, wanda shine shugaban jam'iyyar adawa ta Citizens Coalition for Change, ya samu kashi 44 cikin 100 na ƙuri'un. An shiga yini na huɗu a yau Litinin a ce gaba da zanga-zangar nuna adawa da hawa farashin wutar lantarki da ake yi a Pakistan, yayin da wani faifan bidiyo na talabijin ya nuna wasu fusatattun 'yan ƙasar suna kona takardun biyan kuɗin wutar lantarki da aka aiko musu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu, amma idan Allah ya kai mu zuwa can anjima da daren ku, wato misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon Ghana da GMT, za mu dawo dauke da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers version wacce ta shirya kuma ta bada umarni, da injiniyan mu David Greenberg, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Sai a zakaci shirin yau da gobe.